بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Litinin safiyar sha biyu ga watan Al-Muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da ranar 31 ga watan takwas shekarar miladiya ta 2020. Wannan shi ne kasid na 6 cikin jerin giyar kasusuwa da muka tsara muna yi daga Darul Hadis Salafiya Zaria Nigeria, makantar Mara Albani, karkashin matashiyar darussa daga rayuwar Fatima radiyallahu anha. Kuma wannan insha Allah shi ne zai zama na ƙarshe a cikin wannan jerin giya. Muna karantawa daga littafin Siyaru A'lami An-Nubala na Imam Al-Hafiz Shamsuddin Adh-Dhahabi rahmatullahi alayhi. Za mu tashi inda malai yake cewa Hammad ibn Salama an Ali ibn Zaid an Anas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yamurru bi baiti Fatima 6 ashhur. فإذا خرج لصلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل بيت محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فيكثركم تطهيرا. من قال صلى الله عليه وسلم يا كسن شي إن جاءنا سينا وشي واتا دبين جدا فاطمة وكدا ما قمد مكا بتا جدا ناتا جدا أورنتا أتكين جدا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يعني لحالة سنة أتي إذن كان دواداتا ka baiwa surukanka gidajen da za su zauna, ko da zai zama a cikin estate da kuke zaune tare ne ko a waje, ba kuma abinka musu gori ne ko ka nuna kana da wata ninna a kansu ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yake ta sallah asuba, sai ya ce as-salata ya ahla baiti Muhammad, a tashi aje sallah ya ku mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya karanta musu inna ma yuridullahu yuhibba ankum ar-rijsa ahla al-baiti, lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya tafiyar muku da kazanta ya ku mutanen wannan gida. Wannan yana daga cikin fa'ida wannan aya shine wannan labari da ke cikin wannan aya shine shigar da su waɗannan surukai da ita kanta Fatima da mijinta da ƴaƴansu cikin Ahlul Bait. Babu shakka duk da sabanin da aka yi akan su Ahlul Bait, duk ta yadda aka buga aka raya, su dai su Fatima suna nan a ciki radiyallahu anha. Ba na so na tsawaita akan ita mas'alar sabanin su Ahlul Bait din, saboda magana ce mai tsayi kuma ba shine asalin muhallin maganar mu ba. Sai dai a takaice, idan aka ce al ahlu, dama a harshe ana nufin ko dai matar mutum ko kuma akhassun nasi bihi zawjin rajuli aw akhassun nasi bihi ko ahlu baitihi alladhina yaskununhu, ko dai matar mutum ko mutanen da suka fi kowa kusa da shi ko kuma waɗanda suke wato zaune tare da shi a gida ko kuma waɗanda suke tare akan kama kace ahlul islami wato alladhina yadinuna bil islami kenan. Haka Ibn Faris ya faɗa, shi ko Ar-Rajul Al-Asfahani yana cewa idan aka ce ahlul rajul shine man yajma'uhum wa iyyahu qarabatan aw nasabun aw dinin aw ma jara majrahu, shi ne waɗanda addini ko dangantaka ko kusanci ya haɗa su ko wani abu da ke gudana, kamar a ce yaro da mai gidan shi ko abokin kasuwancin shi da sauransu. Babu shakka Ahlul Bait mutane ne masu daraja wanda Allah subhanahu wataala ya ware musu ita daraja ta musamman saboda kusancinsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin abubuwan da aka ba su. Sai mutane suka rabu gida-gida game da su. Rafida suka wuce Makka da rawa wajen nuna musu ƙauna fiye da abin da ya halasta. Sannan Nawasibu kuma da Khawarija da Mu'tazila su kuma suka dinga cin mutuncin Ahlul Bait, suna rage musu daraja, suna ganin bakin su, wanda duka waɗannan hanyoyi ne na bata wanda suke akan daidai su ne Ahlus Sunna wal Jama'a, wanda suke kaunar Ahlul Bait suke ba su darajar da Allah ya ba su, kuma ba sa wuce makadi da rawa. Shin ga cikin aqida mu ana ambaton wannan karanta jama'atul i'tiqad, karanta aqidat tahawiyya, karanta littafin ash-shari'a na al-ajuri, zaka ga dukkanin su da irin su akwai gabobi musamman da ake ambata na falala da daraja Ahlul Bait da kuma wajibcin yi musu wato wala'i da kyautuka musu. Lafazin al-ahl din yakan zo a cikin al-Qur'ani alal misali da ma'anoni kala daban-daban, yakan zo wato ko dai go da ma'anar wato abin nan ita mata din alal misali fadin Allah subhanahu wataala falamma qada musa al-ajal wa sara bi ahli kaga annan musa mata shi ce kawai a lokacin ya tafi da ita ko din nan fadin wato annabi ibrahim annabi ibrahim da yake cewa annabi ibrahim afwan da bayan annabi musa falamma qala musa al-ajala wa sara bi ahlihi akwai nan annabi ibrahim fadan allah faraga ila ahli nan faraga ila ahli faja'a bi ijlin samin kaga ana nufin matar haka fadin allah game da annabi ayyuba da allah yace fastajabna lahu fakashabna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma wannan ma'ana ana fasarta mutanen gidansa matansa kenan haka ainihin wato yana zuwa da ma'anan yaya kamar yadda Allah ya faɗa ga manzo Lutu yace fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kaga fa anjaynahu wa auladahu kenan da yayan sannan yana zuwa da ma'anan yan uwa kamar yadda Allah ya faɗa ga manzo Annabi Musa yace waj'alni waziran min ahli ay min ikhwati haruna akhi sannan yana zuwa da ma'anar yaya da mata din kamar da Allah ya faɗa game da Yusuf cewa ya ce wani niru ahalana su ɗan uwan suka ce wani niru ahalana da kuma suka ce masjana wa ahalana durru eh kaga masjana wa ahalana ai wa azwajina wa abna'ina wa abna'ana haka annabi Yusuf da yace idhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala waji abi yati basira wa atuni bi ahlikum kaga ne zama matan su da yayan su haka yana zuwa alqur'ani ya nuna dangantaka ko dai ta aure ko ta yaya da jikoki ko ta asaba yan uwa ke duk yana zuwa to haka shi ma lafazin al'an wanda ana amfani da su interchangeably da alu da ahlu shi ma ba ta alqur'ani a wurare daban-daban da ma'anoni mabambanta alal misali ya zo da ma'anar ainihin wato al'an bi ma'anar ahl al'an bi ma'anar ahl haka yake zuwa yana zuwa kuma kamar da annabi ibrahim allah ya ba da labari qalu ata'ajabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait kaga nan ahlul bait dinki shine ahlul bait wato matan gidan to dan haka ba ta bangaren kuma wato sabani da malamai suka yi akan su wane ne ahlul bait din akwai magana kamar guda biyar a takaice kwarai akwai wanda suke ganin ahlul kisa shine kadai ahlul bait saboda wannan hadisi na Aisha sananne ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya saka Hassan da Husaini da Aliyu da Fatima a cikin bargo ya ce haula'i ahlul bait wannan shine ra'ayin dama daga cikin ƴan Shi'a da Zaidiyya da makamantansu wannan shine ra'ayinsu akwai kuma wanda suke ganin cewa ahlul bait da Nabi sallallahu alaihi wasallam sune zawjatuhu wa zurriyatuhu matan shi da zuriyarsa su kuma sun yi hujja da fadan dai Allah din inna ma yuridullahu li yudhiba ankum ar-rijsa 'ala al-bait wa yutahhirukum tatheera cewa wajhin dilalar in ka kalli gaba da bayan ayat saboda Allah ya ce ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntum turidun al-hayat ad-dunya wa zinataha fa ta'alina umatti'ukunna wa sarikuna saran jamila ya risa annabi man yati minku ne fashitin mubayyina idza aflaha al'azabu bi ifain wa kana dhalika 'ala allahi yasira ya risa annabi la sunna kaadi min an-nisa'i in ittaqaytinna fala taqdana bil qawli wa itma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa karna fi buyutikunna wa la tabarraja tabayyana jahiliyya wa kaza kaza har zuwa karshe da Allah ya ce wa kunna ma yutla fi buyutikunna min ayati llahi inna allaha والحكمه الا ما كان لطيفا خبيرا sannan sai aka tafi da siyakin ayar yana nuna kaga gaba daya da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake magana amma da aka bi wajen shi innama illa yuridu ankum rijista sai aka amfani da lafazin abin nan maza saboda itibarin lafazin ahlu da riaya na lafazin ahlu da inda haka maza suke haka larabawa suke amfani da shi a matsayin muzakkar lafzan kalla fadin shi falan ma qada musal ajala wa sara bi ahli
anas min janibin turi narin qala li alihim kutu aga ita kadai ce amma da ce mata unkuti ba saboda riaya na lafazin alim wannan dijin ce ne mai yawa wanda ba shine muhallin abin nan ba sannan kalli a cikin addu'an da annabi yake yi salati yake ce allahumma salli ala muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kamar da yake a cikin bukhari da muslim hadisin abu humayd bin sa'id da aka tambaye shi Allah ya salati kaga ya ambata kai tsaye da mata din haka a cikin hadisi abu huraira annabi yana cewa allahumma ja'al rizqa ali muhammadin quta kuma kowa an tabbatar da cewa mutanen gidan shi yake magana kuma su ne suke cikin yunwa da talauci sauran akwai wanda suke ma masu wadata wasu zance na uku aka ce su ne waɗanda sadaka ta haramta gare su daga cikin makusanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne banu hashim da banu abdul muqallib kamar da yake cewa inna ma banu hashim wa banu abdul muqallib shay'un wahid kamar kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da aka zo mishi da dabino wanda wato wani daga cikin yaran Husaini ko Hasan ko Subin suka ne musu ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su yake cewa inna ma alimtu anna ala muhammadin la ya'kuluna sadaqa da kuma wasu hadisi masu irin wannan ma'ana kamar hadisin Fatima din can da muka ji dazu wanda take aika tana neman ainihin wato gadanta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai sayyidina Abubakar yake ce mata annabi ya ce mishi ba a gadu la nurisu ma tarakna sadaqa innama ya'kulu alu muhammadin fi hadha almal ra'ayi na hudu wasu suka ce duk wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin alu muhammadi suka yi hujja da fadin Allah hadithu ala fir'auna ashadda al'azab da kuma hadisin Shaddadu dan Abu Ammar shahararre wanda suka tafi suka je wurin Fatima suna tambayarta suka yi bincike da ita mai tsayi da su da maganganu da yawa dai akwai kuma ra'ayi na biyar wanda suke ganin cewa ba haka bane mata ne kawai da matan gidan ne kawai da waɗanda ba su cin sadaka to kaga da haka zance ne jama'a mai tsayi wanda ba shine muhallin mu ba amma dai abinda muke cewa shine duk ta inda aka buga aka raya ita dai Fatima da mutanen gidanta su suna shiga ciki dama rigingimin da ake babu akan su bane shi yasa babu iskari game da ainihin kasancewarta daya daga cikin ahlul bait radiyallahu anha wa an zawjiha wa an abna'iha malai ci gaba da cewa Yunus ibn Abi إسحاق ومنصور بن أبي الأسود وهذا لفظه سمعت أبا داود سمعت أبا الحمراء يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي باب علي وفاطمة ستة أشهر فيقول إنما يريد الله الآية ومما ينسب إلى فاطمة ولا يسمع يأتي وأنا كذري وياتي إرم وجه يأتي أنا دنجنت وفاطمة ونزل شيوان بإنجنت بويتنا وقتنا شيوا ماذا على من شم تربة ماذا على من شم تربة أحمد ألا ألا يشم مدى الزمان غواليا ألا يشم مدى الزمان غواليا سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام أدنى لياليا وتنا واقع تنا شوا ماذا على من شم تربة أحمد me ya rage ga wata ji kan kabarin ta ce buka san ta shin shi na nan take wannan daga tana cewa menene zai faru da duk wanda ya shinshini kanshin kasar kabarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya shimma mada zamanin gawaliya ba sai ya sake shakan wani abu mai kanshi ba iya rayuwarsa wannan sai ta ci gaba da cewa tana cewa subbat alayya masa'ib law annaha subbat ala al-ayyam qadna layaliya an na gamu da wata musiba wadda da a ce haske ranaku sun gamu da wannan musibar to da sai sun gama kamar dare saboda fadi wannan asali yana cikin littafin abin nan littafin Abu Yamani Abdul Samad ibn Abdul Wahhab ibn Asakir mai littafin Itihaful Za'ir wa Itirafil Mufi As-Sa'ir wanda malamin ya rubuta ta 686 da kuma littafin Ibn Najjar wato Abdurratul Yatima fi Akhbar al-Madina da kuma ibnu sayyidin nasi al-ya'muri a cikin uyun al-akhar duka sun ruwaito sai dai bai tabbata daga Aisha daga Fatima ba radiyallahu anha malin yace fi musnad baqiyyin 18 hadithan minha hadithun wahidun muttafaqun alayhi da cikin musnad na baqiyyi dan maqalat tana da hadisai guda 18 daga cikin su akwai hadisi guda daya wanda Bukhari da Muslim sun hadu akan ruwaito shi abinda nake so na fada anan shine cewa da mutane wasu me yasa Fatima hadisan ta ba su da yawa saboda in aka lura san da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rai babu wanda yake adin nan na farko ba kowa ne yake karantawa ba sai waɗanda suke sun malamai kuma maza alal misali irin su Aliyu din irin su Umar dan Khattab radiyallahu anhu irin su Mu'adu da Zubair dan Thabit da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tura su je su karanta ita ko mace ce mun ji cewa ne kunya ce da zaman gida da dai kira na biyu kuma da zarar da sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ji cewa ba ta sake samun kanta ba har sai da ta kwanta kabari ita ma raga a wannan yanayin babu da zai ta karanta ba karatu babu da zai samu riwaya da gare ta daka abu ne da yake tabi'i is only natural a ce ba ta da hadisai masu yawa dan musamman waɗanda suke ganin wai su ƴan shi'a ne ko su masu wata kauna ce ta musamman gare ta suna tuhumar cewa me yasa ba a rawaito hadisan ta ba to abin da yasa shine saboda ta rasu da wuri ba ita kadai ba duk mutumin da ya rasu da wuri saka ga bai da hadisai kamar mahaifiyarta Khadija wadda ta fi ta kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita ce matarsa ita ce musulman farko amma ita ba ta da hadisai sai dai labaran da aka rawaito game da ita saboda ta rasu ita a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka bi ga dukkanin sahabin da da ya rayu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawon rai ba zaka tarar ba shi da hadisi wannan abu ne wanda yake fadi'i ina so in cike mana da wata waka da wani mawaki Iqbal Muhammad Iqbal yake yana yaban Fatima da yake cewa al-mashtu yushriku min thalath matali'a fi mahdi fatimatin fama a'laha hiya bintu man hiya zawju man hiya ummu man za yudani fil فخار أباها هي أسوة للمؤمنات وقدوة يترسم الفجر المنير خطاها هكا محمد إقبال يكي فدايكي تشيوا المجد يشرك درجة لتوككا تنا تقبقوا وتنا حسقوا من ثلاث مطالع دقورا لتمتاقوا داؤك في مهد فاطمة دقورا karkashin Fatima daga makwantar Fatima fama a'laha wa ya kai darajar Fatima radiyallahu anha yace hiya bintu man wani ukun shine ita yar waye ita yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hiya zawju man ita matar waye ita matar Aliyu ne radiyallahu anhu hiya ummu man ita mahaifiyar waye mahaifiyar Hassan da Hussein da Zainaba da Ummu Kulthum da Muhsin yace man ga yudani fil fikhari abaha waye isa yi kusa da babantan ana magana alfari da daraja hiya uswatun lil mu'minati wa qudwatu yace ita abun koyi ce ga mu'mine mata ta zama madogara gare su yata rasamul fajrul munir khutaha hakkan alfajr ma yana kwaikwayan yana bin sawunta to wanda tace Fatima kaji bai babanta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba sai an bai ana wani cece ku ce akai ba kowa ya san waye manzo Allah sai sama da darajarsa waye mijinta shine Ali ibn Abu Talib radiyallahu anha shi ma wata rana yake fada yake cewa an tambaye shi waye shi yake cewa Muhammadun nabiyyu akhi wa sahib wa Hamzatu sayyidu shuhada'i anni wa Ja'farun alladhi yudhi wa yumsi yatiru ma al mala'ikati ibn ummi wa bintu Muhammadin sakani wa zawji mamutul lahm hadidani wa lahmi وسبط احمد الابني منها فايكم له سهم كسهم يجي محمد النبي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان الله سيدنا يجي اخي دان اوانا ني وسيري كما سريكي ناني وحمزه سيد الشهداء شغبان شهيداي امي كان اوبانا ني وجعفر الذي يدي ويمسي وند ده سافيا ده يمشي يطير مع الملائكه ينا ففكا تاره ده ملائكه جعفر بن yace ibnu ummi shi kuma uwata ta haife shi uwarmu dai ubanmu da yace wajinta Muhammad yar gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatima yace sakani ita ce wurin natsuwata wa zauji kuma yace matata manutun lahmuha bi dami wa lahmi jinina da tsokana sun hade da nata wani mutum yace wa sifa ahmadi wadannan jikoki guda biyu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ji da su ibnayya minha ne uban su yace fa ayyukum lahu sahamul kasani wa yake da rabo irin nawa babu shakka babu wanda yake da rabo irin nashi sai wannan Muhammad Iqbal ya ci gaba da cewa man zayu da ni fil fakhari abaha wa yake kuta da babanta wajen daraja ya uswatul lil mu'minati to dama wannan shine asalin abin da yake mu ga yin wannan tattaunawa ya uswatul lil mu'minati Fatima abar koyi ce ga mata mu'minai ya ku mata mu'minai yake mu'mina ki dauki Fatima abar koyi gare ki wa qudwatun kuma ki zama jagora gare ki jagora ta fuskar wato kamewa irin kamewarta da muka ji labari da nisantar fasikanci ko alfasha nisantar alfahari nisantar jiji da kai biyayya ga miji nuna masa kauna biyayya ga iyaye nuna musu kauna sanin mutuncin makwabta sanin mutuncin yan uwa sarkai ba a taba jin labarin ta fada da sarkata ba ba a taba jin labarin ta yi fada da yan uwan miji ba ba ta taba yi wa miji rashin kunya ba ba ta taba kaza ba duk abin da aka sani na alkhairi shi aka sani da Fatima kamar yadda muka ji tun a farkon tarjuman nan zahabi da ya zo da ya ambace ta sai da ya mata kirari yake cewa wa kanat sadiratan dayyinatan khayratan sayyinatan qani'atan shakiratan lillahi yi mata wannan takin yake ta kasance mace ce mai hakuri da kalam mace ce mai riko da addini mace ce mai alkhairi mace ce mai kiyaye mutuncinta mace ce mai hakuri mai godewa Allah ki zama haka a gidan mijinki ki zama haka a wurin surkanki wato matan ƴaƴanki ki zama haka a gun makwabtanki ki zama haka a gun jikokinki duk ki zama haka a gun wato abokan hulɗarki da duk waɗanda ke kewaye da ke kowa ya hulɗa da ke ya ga cewa lalle wannan da gaske mu'mina ce a tunani a aiki a lafazi akwai a siffarta a magana ta da komai Allah subhanahu wataala ya bamu dacewa dama wannan shine abin da ake nema hiya uswatun lil mu'minati wa qudwatun yatarassamu al fajr al munir qudaha ki kokari ki dage ki kwaikwayi Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan irin rayuwa tata sannan kuma ki yi hakuri da abin da ya samu na kadan idan an samu a godewa Allah idan ma ba a samu ba a godewa Allah subhanahu wataala kada a shiga cikin ainihin wato imuwa da rashin sanin ya kamata ga wanda yake so ya sake karanta tarihin Fatima ya ga maganganu ya ga ƙare-ƙare zai iya komawa cikin littafai waɗanda suka yi tarjuma baya ga siru alamin nubala din nan za a kuma littafai irin su al-istiab fi ma'rifat al-ashab al-isaba fi dinin sahaba al-musaddarat na Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi littafin Sahih al-Bukhari da sharhin shi na Fathul Bari akwai babuka da aka yi musamman akan falalata sannan za kuma ya koma littafin tabaqat na Ibn Sa'di da kuma littafai da muka ambata a can farko waɗanda suke an yi su ne musamman dan tarjumar Fatima din ko falalata kamar Ithafus Sa'i da bi manaqibi bi fada sabilin ne Ithafus Sa'i as-Sa'il bi mali Fatima ta min al-fada'il na al-Munawi kamar littafin manaqibus Sayyida Fatima az-Zahra na Dr. Tariq Ahmad Uthman kama as-sughurul basima fi manaqib sayyida fatima na al-imam as-suyuti litafi ne gangani kama fadail fatima az-zahra na al-hakim an-naisaburi wanda muka ce hakim ya yawaita kawo hadisi masu tauni a ciki da haka sai an ba hankali da kuma wasu littafai waɗanda ba wannan ba suna nan da yawa da yawa waɗanda an yi tarjumar fatima radiyallahu anha a ciki sannan ina so a ƙarshen sai ta tana mana cewa ahli sunna mu gane cewa kaunar ahlul baiti bangare ne na aqida ahlus sunna kar saboda ɗan shi'a suna zakewa wajen nuna ma ahlul baiti kauna wanda ta saba wa shari'a kai kuma kar ka sake wannan yasa kace bari kai gaba da su zaka halaka kar ka sake dan kana jin haushin ɗan shi'a kace wai bari kai gaba da ahlul baiti ko ka ambace su da wani mummunan abu wai dan ka ba ɗan shi'a haushi kar ka sake kai haka ya kai ahlus sunna zaka halaka zaka halaka irin halakar da su suka yi ko irin halakar nasiba da mu'tazila da khawarija wanda su ma a bayan bangaren ba sa kana albaiti wajibi ne ka kaunaci an baitin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƴaƴansa da jikokinsa da matan shi da zuriyarsa da duk wani abu na janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ka kaunace shi wajibi ne ka girmama shi wajibi ne ka ga falalarsa wajibi ne ka ambace shi da alkhairi abinda suke wanda ake ganin ba haka ya kamata ka ba ruwanka ka kauda kai ka fita daga ciki domin ƴan adam ne su ba ma'asumai bane ƴan adam ne su suna yin abin da ba shi ya kamata su yi kamar kai da kai mai da kake to ba za ka aibata su ba ba za ka kyare su ba wajibi ne ka kaunace su haka malamai suka faɗa a cikin aqida Imam Bahawi ya faɗa al-Ajuri a cikin ash-Shari'a ya faɗa Ibn Qudama a cikin Limatul Itiqad al-Hadi ila Sabil Shar dukkanin su sun faɗi cewa wajibi ne kaunar ahlul bait yana daga cikin aqidar mu ahlus sunna mu kaunace su mu yi musu salati mu girmama su mu sa wa ƴaƴayen mu sunayen su mu san darajar su sannan kuma mu koyi tafarkin su na abin da ya tabbata na alkhairar su wannan ba irin na ƴan Shi'a ba kenan ba kuma irin na Nawasi ba da irin na ainihin wato Mu'tazila da Khawarija duk waɗannan tawa'if din dukkanin su suna da matsala da ahlul bait kai musulmi ahlus sunna salafi ahlus sunna wal jama'a kai baka da matsala da ahlul bait zaka kaunace su ka so su sannan kuma zaka yi musu kirari zaka ambace su da alkhairi a duk lokacin da ambaton su ya kama zamu saurara a wannan kamar yadda na faɗa da mashine na ƙarshe abinda na faɗa daidai wanda yake haka yake a ilimance Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ladan faɗi kuma ya ba mu ikon aiki da alkhairin da yake ciki abinda ya faru gare ni na kuskure da mantuwa da rashin iyawa da tuntuɓan harshe da makamantansu ina fata Allah subhanahu wa ta'ala ya bani damar gyarawa kuma ya gafarta mini zunubina da ni da ku masu saurare Allah kuma ya sa mu cika da imani idan Allah bai bani damar gyarawa ba Allah ya ba wani a cikin ku damar shi ya gyara mana gabaki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani ina addu'a ta musamman ga malaminmu malam Albanzari Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa ya mutu mutuwar shahada da shi da sauran malamanmu ya sa gabace mu da iyaye da malamai da shehunai da sauran musulmai gabaki daya Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu da waɗanda suka rigaye mu Allah ubangiji ya sa su cika da imani mu da muke raye Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu falalar cikawa da imani ya sa kuma mu tashi gabaki daya mu gargashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gargashin ceton shi manzon Allah din kenan صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة الأولى زندك تعالى لك تيوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته